吧唧，没养狗呀。古巴也开始去玩的本的那时候能发印度尼亚那等去的本开阿姆卡那些可能能够遇到现在的货物也不在的本也在阿克伯顿大的那些个巴达加利西那不就不行不加可以jama'a assalamu alaikum a ranar talata mai zuwa ne amurkawa za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe wato rana ta karshe ta kada kuri'ar zaben shugaban kasa da ɗan majalisar dokoki duk da yake ba wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin manyan ƴan takarar shugaban kasa mace da namiji ba to amma wannan zaben a cewar masana ya bambanta sosai da sauran zabukan amurka da suka gabata domin kuwa wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin wani tsohon shugaban kasa da mataimakiyar shugaban kasa mai ci wanda ita ma wannan ne karon farko a tarihi da aka sami mace mai alaka da bakar fata da ta taba tsayawa takarar ta shugaban kasa a Amurka muna maganar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat wadda ke fafatawa da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Masani siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi mana fashin baki kan wasu muhimman al'amuran lura a wannan zaben.
Dalilan da suke sawa jam'iyya ta yi nasara ko ta gaza yin nasara a zaɓuɓɓuka wato ana tsaka ana dabo tsakanin Democrat da Republican wato tsakanin Kamala Harris da Donald Trump alal misali yana daga cikin sanannen al'amari a zaɓe cewar jam'iyyar da take kan mulki takan kai bantanta da ƙarni saboda an fi tuna kurakuranta da kashinta ko gazawarta akan wacce ta riga ta yi kaɗan yi nisa da mulki don haka a wannan ma'aunin sai ka ga cewar watakila Kamala Harris ba lallai ta kai labari ba amma kuma har wa yau akwai kuma sanannen al'amari musamman a siyasar Amurka cewar a yayin da ake cikin rigima ko yaƙi wanda Amerika take da hannu dumu-dumu a ciki to jam'iyya mai mulki ta kan samu goyon bayan 'yan kasa kuma yanzu aka kalli inda yaƙe-yaƙe suke na Ukraine da Russia da na Isra'ila da kasashen gabas ta tsakiya wanda kowa ya san Amerika tana ciki dumu-dumu sai ka ga kenan babu mamaki idan Kamala Harris ta sami wani tagomashi a nan to sannan kuma yanzu akwai yayi da ake yi na tunanin cewar ya kamata a ce mace an iya amincewa mace da mulki musamman a kasashe irin su Amerika da ba a taba gani ba don haka nan ma sai ka ga ta yiwu ta samu nasara amma kuma idan aka duba yanda ɗabi'ar waɗanda a turanci ake kira establishment yake na Amerika wato malakun Amerika za ka ga suna nan da ra'ayinsu na riƙau da ƙiyayyar baki da makamantansu wanda Donald Trump yake ta kamfen a kansa don haka ba abin mamaki ba ne ya sami goyon bayansu to amma kuma idan aka yi la'akari da baƙin nan dai musamman kuma waɗanda wato suka fito daga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙananan ƙabilu ko kuma a turance ana kiransu minority ba lallai ƙabilu ba wato
waɗanda ba su da rinjaye
yawwa waɗanda ba su da rinjaye to amma kuma in suka haɗu da yawa kuma sukan iya samar da rinjayen na kai la'akari da yadda wato suka yi fushi game da yaƙin gabas ta tsakiya da kuma yadda ake kyauta zancen ba ma zato ba Donald Trump yake nuna shi baya son yaƙe-yaƙen da Amerika take yi ba abin mamaki ba ne suka karkata kuri'arsu ga Donald Trump don haka a dunkule za ka iya cewa ba a san maciciyo ba sai miya ta kare game da wannan zaben na Amurka a wannan shekarar ta 2024.
Idan an duba shi Donald Trump ba wannan shine karo na farko ba, ya yi shugaban Amurka ya fadi zabe a wannan zaben, kuma in an duba su tsoffin shugabannin Amurka yawanci suna bangaren na jam'iyyar Democrat ke da irin su shugaba tsohon shugaba Obama su Bill Clinton da sauransu. Ya kike ganin tasirin irin waɗannan tsoffin shugabannin kan wannan zaben?
To ka san faduwar Donald Trump a zaben da ya gabata ba za ta rasa alaka da dalili na farko da na faɗa ba, cewar a ɗabi'ance jam'iyya mai ci ba kasafai take kai bantanta ba, saboda yanda ake suna gazawarta a cikin sauki, a kurkusa ba a manta da kurakuranta ba. Sannan kuma shi tasirin tsofaffin shugabannin ƙasa yana ta'allaƙe da tasirin waɗannan wato mala'un da na ambata a baya.
Wato mala'un nan su ne kamar wasu manya masu ruwa da tsaki waɗanda suke iya jure al'amura na ƙasa kenan.
Yau masu faɗa a jiba shi ne a Turanci ake kiransa establishment. Kaga ai suna cikinsu, saboda haka waɗannan suna tare da su, don haka dunkulewarsu a bayan Kamala Harris zai iya samun tasirin waɗannan rukunin mutanen. Amma kuma sau da yawa kuma rukunin ya kubayi da sauran masu rauni, su kuma za ka ga wani lokacin sukan ɗau matsaya saɓanin ta waɗancan. Shi yasa din yana da wuya ka iya cewa yanke kana jin gayin da zaben nan zai kaya.
Dr. Saidu Ahmad Dukawa, kayi bayanin gamar Amurka mace bata taɓa zama shugabar ƙasar ba, duk da dai ba ita Kamala Harris ta fara zaya ba, akwai zaben da shi kansa shi Trump ɗin ya tsaya na wancan karon da ya lashe ya tsaya ne da Hillary Clinton. Kasancewar ta mace shin ba za ta iya samun wani tagomashi mata watakila su ce ga tasu nan su mara mata baya ba?
Za ta iya samu har ma ba ma wato goyon bayan mata ba, har ma na mazan, saboda daga lokacin Hillary Clinton zuwa yanzu yayi na cewar a gwada mata a ba su dama ya ƙaru ainihin fiye da a baya, saboda haka wannan zai iya haifuwa ga ta samu wani tagomashi na ƙuri'u.
Mu koma wani abu kuma da ake tunani na bambancin launi din nan na fata. Ita Kamala ba za a ce cikakkiyar Baturiya ba ce kamar yadda shi Trump yake. Ya wannan kuma zai shafi lamarin wannan zaben da za a yi ranar 5 din nan ga wata?
To shi ma dai kamar sauran wasu abubuwan ne da yawa, su waɗanda suke da kyamar wani jinsin suna nan ba suka canza ra'ayinsu ba, amma kuma waɗanda kuma suke ganin ba daidai ba ne ma suke yaƙi da nuna bambanci, su ma kuma suna nan za su daɗa ƙaimi ma a kan su ƙoƙarin su ga cewar wato sun daɗa tabbatar da cewar Amerika yanzu ta kowa ce, ba ta wasu jinsi ba. Don haka a nan ma fafatawa ce za ta faru. Za ta da sau da yawa masu kyamar wato jinsin nan su ne dai kuma masu kyamar shugabancin mata, don haka da wahala tashi daga matsayarsu. Amma waɗanda kuma ba sa kyamar jinsi za ka tara su ne dai waɗanda kuma ba sa kyamar shugabancin mata, su ma zai wahala su tashi daga matsayarsu. Don haka ya danganta da yawan waɗanda suka kada ƙuri'a, da yawan fitowar da suka yi, da kuma tasirin waɗannan ƙalilan ɗin waɗanda suke juya akalar siyasar Amurka. Kuma a cikinsu akwai masu kowane ra'ayi, shine kawai illa waɗanda suka fi yawa su ne waɗannan masu kyamar jinsin da kuma kyamar shugabancin mata. Da
masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.